أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زمتش درسينا جزء دقيق أشهد كراتمنا موفى سيمان مالك أيو أشهد بيرجى وشر رجب hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 wadda ta daidai da ranar ta daidai da 15 ga watan 6 na shekara 2012 ta miladiya. Da mu tashi babu ma ja'a fi masjidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Babu ma ja'a fi masjidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Haddathani Yahya عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن عدي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغص عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
نعم. إمام مالك في باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب عظيم بإذنه daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan sha'anin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, wato abin da yazo akan falalar wannan masallaci da abin da ya kusa na wurare masu albarka kamar Rauda da minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haddathani ibn haddathani Yahya an Malik Ubaydillah ibn Yahya ya karanta mu hadisi daga Malik an Zaid ibn Rabah daga Zaid ibn Rabah al-Madani daga cikin ruwatu daga cikin marwaita na Madina sika ne a mutacce ne wajen malaman hadisi. Wa Ubaydillah ibn Abi Abdullah da Ubaydillah ibn Abi Abdullah al-Madani sima sika ne an Abi Abdullah Salman al-Aghar daga Abi Abdullah Salman al-Aghar. Al-Aghar lakabinsa ne sunansa Salman, Abi Abdullah kuma kunyata ne. Shi ma wannan tabi'i ne sika wanda asalinsa daga Isfahan yake yazo ya zauna a Madina. Yana da cikin wanda suka lubinci Abi Huraira radiyallahu anhu wa arda. An Abi Huraira radiyallahu anhu daga Abu Huraira sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, cewa manzon Allah sallallahu wasallam alaihi wasallam ya ce: salatu fi masjidi hadha khairu min alfi salati fi ma siwahu illa almasjid alharam. A cikin masallaci na wannan ta fi alkhairi da sallah 1000 a cikin waninsa. Illal masjidil haram, sai dai masallaci alharam ne, alfarma shi ne masallacin Ka'aba, masallacin Makka. Wannan hadisi shi ne bayyana falalar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya nuna cewa ba kamar sauran masallacin yake ba. Salatun na mutlaq, sallah mutlaqin sallah, farilla ce ko nafila? Waɗansu malamai suka ce wannan ana maganar sallar farilla ne banda nafila, saboda ita nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya nafila a gida ya ci sallarsa a masallaci. Fa inna khayra salatil mar'i fi baiti illa al-maktuba. Akan haka ya ce ba mutane da suka zo suna kwaɗayin su sallar nafila a bayansa, ya ce sallah a gida ta fi sallah a masallaci. To ko da kuma masallacin Madina ne kenan. To sai dai waɗansu malamai wanda yake da shine abinda Ibn Hajar ya ce, a Madina sallah a gidan Madina, to ita tana samun wannan falalar ta sallah, ta fi sallah 1000 a wani gida wanda ba a Madina ba. Domin idan mutum a garin Madina ne, saboda Madina ta samu wannan falala saboda falalan masallacin, to in sallar farilla ce a masallacin, ta fi sallah 1000 a masallacin garuruwa da masallacin sauran garuruwa. In sallar farilla ce, to sallar nafila fa, ita sallar nafila tunda an fito a yi ta a gida, to sallar nafila da mutum ya yi a gida a Madina ta fi sallar nafila da ya yi a gida ba a Madina ba sau 1000. Shine wannan bahasi ne da malamai suka yi akan wannan salatun fi masjid, salatun akan salatun kulla, tunda mutlaq ne ya haɗa dukkan sallah kuma sallar farilla ne. To wannan shine tarjihin da Ibn Hajar ya yi. Waɗansu kuma sun ce a'a, da nafila da farilla duk haka take, ana mata wannan tafdili ana rubanya ta. To kuma wannan kamar shine zahirin abinda waɗansu maganganun da zaka gani daga cikin abubuwan da Imam Malik yake cewa, zaka kamar yana nuna wannan falalan, tunda yana cewa yana so ma al-ghuraba baki idan suka zo Madina, ba ƴan Madina ba su yawa yake nafila a cikin masallacin, domin me saboda kwaɗayin samun wannan falala din. La'alla ya tafi akan zahirin cewa wannan tad'ifin hatta ga sallan nafila ma a cikin masallaci din. Masjidi hadha masallacina wannan, haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake, masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina farkon zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam Madina, kowanne mutane suna kokarin suna jan taguwarsa iya don ta je gidansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, da uha fa innaha ma'mura, ku kyale ta, umarni take bi. Saboda haka aka kyale ta ta zo waje da ake cewa mabaratun nafa, yanzu yana nan an yi ofis ɗin ƴan hay'atul amr bil ma'ruf a nan Madina, yana gabas da masallaci. Ta durƙusa a nan, sai kuma ta tashi, ta yi gaba, ta juya, ta juya, ta sake yin gaba, sai da ta zo inda aka gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, a nan ta durƙusa. To a wannan wajen fili ne na waɗansu marayu daga cikin Bani Najjar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, saminuni, ku biya a abin nan, ku ga nawa ne kuɗin wannan filin, nawa ne kuɗin wannan ƙasar taku. Suka ce sun bayar fi sabilillah. Ya ce a'a, saminuni. Daga nan ne malamai suka ɗauki ka'idar la isharatu sa'a, ba a fifita wani akan ɗa'a. Kaga inda za a ce to ai tunda su ma sun yi, sun ce za su yi ihsani, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su, su samu ladan. Ya ce a'a, su biya da su faɗi farashin shi zai saya. Saboda haka masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasar da shi ne ya saya da kuɗinsa aka gina. Saboda haka duk shekarun nan da duk masallacin nan da suke zuwa suna yi, suke wannan ladan da yana mizanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Da su waɗannan ƴan samari sun so su zama samu wannan ladan, amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce musu nan ka'idar min husni man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, banda a wajen ɗa'a. Ba za ka ce abin da kake so ma ɗan uwanka ka so ma kanka ba, amma wajen aikin ɗa'a ka so kanka, nafsi ka so ma kanka fiye da abin da kake so ma ɗan uwanka, kada ka fifita ki. Kamar an zo za a yi shiga sahu ne, an ɗan samu waje a sahun farko, sai za a zo a bismillah a daga an samu wuce, kada ka fifita wani. Ka'ida ce malamai suke kawowa, la isara fi sa'a, ba a fifita wani wajen aikin da'a, fifita kai ake yi. To ɗaya daga cikin furoyin wannan ka'ida shi ne wannan kissa ta sayan filin masallacin da aka gina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam. To nan aka haɗu musulmi suka gina wannan masallaci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musharaka wajen gina masallacin, yayi budu-budu da kura har sahabbai suna waka, suna cewa la in qa'adna wan nabiyyu ya'malu la dhaka minna 'amalun mudallal. Mu zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam yana aiki, wannan ya zama sun sace. Mu zauna da aiki da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana aiki, mu ko mun zauna, ai mun zaman tuta babu. Lakana minna amalun mudallalu, sai ya zamanto aiki ne wanda ya kira tafiya. Saboda haka aka gina wannan masallaci, an gina shi daga ba da duwatsu aka gina ba, da rinku aka gina shi, aka yi rufinsa da abin da jan dabino, sisiran dabino, sannan aka sanya ganyen dabino aka lullube shi al'arifi. Don haka idan aka yi ruwa kurara yake cikin masallacin. Kuma da yashi aka gina ba kasar ba ne ballantana kayan da yashi, ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya zo masallaci ya duba kasan takalminsa, in babu najasa, in akwai najasa ya goge, in babu najasa ya shiga ya salla da su. Tunda yashi ne za ka shiga ka yi salla da takalminka. To waɗansu sai suka ɗauko wannan, suka ce ai mu ma ai shiga masallaci da takalmi sunna ne. Saboda haka sai ga masallaci da kafin da komai mutum ya shigo da takalmi, kuma ya manta kan cewar, ya manta ɗaya sunna da ɗaya abin nan ayoyi da sauran hadisai da suka yi umarni akan tsaftace masallaci da ɗaukaka masallaci, wanda yana daga cikin fi buyutin azina Allahu an turfa, ɗaukaka masallaci ma'ana a ɗaukaka matsayinsu, yana daga cikin ɗaukaka matsayinsu ya zama tukan cewa an tsaftace su, an kawar da zauɗa da abin da babu kyau a cikin masallaci. Yanzu idan da kowa zai rika shigo a cikin masallacin ne bisa kallon sa, wata ran mutane su da ruwa ya sallaba ma kan kafin saboda haka ba a gina hukunci in ka karanta hadisi guda ɗaya kace za ka gina addini a kan ka gaba ɗaya gina hukunci in sai ka tsaya ka duba sauran adilla gaba ɗaya kuma ka tsaya ka duba maqasid shari'a manufar shari'a da kowane umarni idan ya zama manufar to a shahid masallacin haka a gina shi idan aka yi ruwa ruwa yana yoyo har masallacin ya bige domin a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi itikafi ya kwana 20 a wannan shekarar ya yi itikafi kwana 10 sai ya yi mafarki an ce masa bayan lailatul qadr da yake nema yana gaba saboda sai ya sake ya ce duk wanda ya yi itikafi tare da shi ya koma ya ci gaba da itikafin nan domin abin da aka nuna masa an nuna masa an nuna masa abin da yake nema yana gaba daren 21 ne saboda haka yace ya an nuna masa cewa yana sujada fi ma'i wa tin yana sujada a cikin ruwa wato a cikin ruwa da yunku sai gashi a cikin daren 21 an yi ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla asuba bayan yayi sallama sai aka ga goshinsa da hancinsa yana lulluɓe da ruwa da yunku saboda masallaci ya jike dan ana ruwa masallacin yana jikewa saboda ba su Allah ba a cikin wannan ni'imar take ba mu ko yanzu muna cikin wannan muna ganin kan cewar mun yi ba wani abu kamar gata ba muke ba a cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji tufar masallacin to masallacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake masjidi hada masallaci ne wanda hajjin sa yana nan har yanzu in ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina za ka gani a cikin wadansu al'amuri an rubuta hada hajjin masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam yana daura da kafunan matansa bangonsa na gabas tunda kusan kibla a kan kudu ce to bangonsa na gabas nan dakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam bangonsa na arewa ya haɗe da gidan sayyidina abubakar da sahabbai kofofinsu suna shigowa cikin masallacin idan mutum ya tashi da daddare in yana da janaba yana neman ruwa dole sai ya kika cikin masallacin domin ya je ya nemo ruwa da masallacin haka yake daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa a rufe masa kofarsa sai kofar sayyidina abubakar kawai ita za a bari ishara ga cewa shi ne zai zama khalifa inda yana buƙata kamar yadda yake kofar ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam tana shigowa cikin masallaci sai ce to abubakar shi ne kadai za a kyale kofarsa da shigo cikin masallaci ishara ga cewa shi ne zai zama to khalifa bayan sa don shi ma zai buƙaci ya rinka shigowa masallacin daga cikin gidansa a kai masa wannan a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan amma da masu da kofofin sahabbai su cikin masallacin to iyakar ta har yanzu akwai yana nan alamar duk wanda ya je yin haji ko umra ne da masallacin in ya tsaya ya duba a hankali zai ga wani inda ake rubutu a saman al'amudai kusa da rukun inda al'amudin ya haɗe tare da ginin sama zai ga inda aka rubuta hada haddu masjidin nabi to waɗansu daga cikin malamai sun ce masjidi hada ishara ga masallacin da yake wasu na tsawai a wannan zamani saboda haka idan mutum yana son ya samu wannan falala ta tabi'i ta rubar yi sallah sai ya fi cikin wannan kuma masallacin wannan shi ra'ayin wadansu masu da cikin haka imamun nawa saboda ya ce masjidi hada din nan takidi ne na ishara da kan cewa yana nufin wannan masallacin to sauran malamai kuma suka ce a yana nufin wannan masallacin nasa da shi ya gina shi da kuma abin da zai ɗauki hukuncinsa tunda an yi tausi'ar masallaci an ƙara girmansa wanda ya fara ƙara girmansa sayyidina Umar ya ƙara faɗinsa har aka rubuto yana cewa da wannan masallacin za a faɗa shi har ya kai garin Sana'a a cikin Yaman da dai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗin an rubuto daga sayyidina Umar amma gaskiya ba zan iya tuna inganci don waɗansu suna jin waɗansu malamai suna tantama a kan ingancin wannan riwaya daga sayyidina Umar suna buƙatar bincike mu yanzu abin da ya ɗan kwanta min yanzu tausi'a ta biyu da aka yi ta sayyidina Usman ya ƙara faɗin masallacin ta gaban arab ta gaba jihar kibla amma lokacin mihrabul annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mihrabun abubakar shi ne mihrabun umar inda yake tsaye yake sallah wanda hanyar yana nan mihrabun annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tsohon masallaci a cikin rawaye يقول سيدنا عثمان ده أحتاجي وسع جداً في أكا وسع الشجرة أكا سيدنا كنا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكا شجرة في مصلاته أكون ما تنسى ولا تنسى في ما تنسى أكون أتاكي الحفظة سنت أي شخص هنا جهة يتبلاي الوقت سيدنا سيدنا أبلاه بن عمر سيدنا كي إيمان جاي تنسى سورا كي لقو جنسى أكا في هاي سيدنا عثمان يكي أدو كتن في إيقارة ما صلى الله سنت جيفا الكتلا to duk kun ga ba a ruwaito wani daga cikin sahabbai ya ce duk wanda yake san falalar sai dai ya je cikin wancan gurin masallacin na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba da haka wani dikiya abin rinjayarwa a wajen malamai kan cewa masallacin ana nufin duk abin da yake zai dauki hukuncin masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallam wato inda in zaka shiga zaka yi addu'a shiga masallaci cewa ka shiga masallaci kuma kana jin ba za ka zauna a wajen ba ai ba sai idan ka tsaya a kofar masallaci ne zaka dauki hukuncin masallacin ba ko yanzu zaka shiga masallaci da kasuwar kofar nan da aka yi bayan ka fara lafi da aka yi ba zaka addu'a shiga masallaci ba daga lokacin zaka ci kaji dai inda wannan tsohon masallaci yake zaka addu'a shiga masallaci to tunda ko zaka addu'a shiga masallaci ya zama to masallacin da yake hukunci yake sadi da wannan masallaci wanda yake shine na asalin wannan masallacin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina to da haka komai fadada wanda aka yi in dai mutum yayi masallaci a nan masallacin ya samu falala san sabani shine idan mutum ya zo masallacin ya cika sai shi cikin sahu wanda sahu ya haɗe da cikin masallaci amma shi ba shi ba cikin masallaci ba amma yana cikin sahu wanda sahu ya haɗe a cikin masallaci wanda yana wani haka yana tabaruwa tana faruwa da yawa lokacin hajji da lokacin azumi ko to mutum zai samu wannan ladan shi ma sallar bai shiga cikin masallacin ba amma ya shiga cikin sahu sahu kuma ya sa da masallaci shi ma ya samu sallah dubu ko bai samu sallah dubu ba eh to yanzu da ya bi sahu ba ya cikin hukunci wanda ya sallah a cikin sahu wanda ya sallah a cikin masallacin a'a ina maganar sallah ne ba ina maganar ya shiga masallaci ya yi yankin cikin masjid ko da cikin masjid ba ya zo ya yi sallah yanzu wanda ya zo ya yi sallah a cikin sahu da ya haɗe da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce ya yi sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam za a ce ya yi sallah don hukuncin sahu in ya haɗe tare da masallaci ya zama to kan cewa hukuncin wanda ya yi cikin masallaci sallar masallaci ne sallar limami ne kuma al'ibra da sallar limami ne sallar limamin masallacin al-haram yake ne kuma ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ma'al imami hatta yansarif kutubat lahu qiyamul layl wanda ya tsaya ya salla tare da liman har yayi sallama za a rubuta masa ya kwana yana salla to raka al ibra da liman da imamin da ke salla a bayan to raka wannan yayi salla a bayan wannan liman kuma a cikin sahu wanda ya sadu da masallaci amma da mutum zai yi salla da sallar liman amma a cikin gidansa shi wannan kaga ba za a ce yayi salla a cikin masallaci din ba duk da yayi salla da sallar liman wannan dai kuma dai mahallin bahat ne amma dai kamar yadda malamin Sheikh Muhammad Al-Mukhtar yake rinjayarwa ya ce duk mutumin da ya yi sallah a cikin sahu wanda yake ya haɗe da cikin masallacin shi ma ya shiga cikin hadisin wannan ya samu wannan falala to ya ce khairu min alfi salati ya fi sallah ɗari a ya fi sallah dubu wannan sallar abinda ake nufi bil ijma bil ittifaq fi tafdil ne la fi ittiba fitar bil a cikin falala a cikin bibi da sallar sallar da ya suke da sallar dubu amma ba wai cikin ijizali ba ba idan mutum ya yi sallar daya sai cikin shi kenan ya zai sallar dubu saboda haka sallar dubu shekara nawa kenan kamar yadda wani malami ya kirga shekara 55 da wata 6 da kwana 20 sai ji tubare je kwanta ya yi sallar shekara 55 kaga wani wanda ya yi irin wannan fahimtar duk wanda irin wannan fahimtar an san kanta wannan ba addini ne a gaban sa ba ko ba haka ba tunda ba taba ji wani ya zo wanda in da haka ne sa bai da sai da sai da sallah kawai duk da suka yi sallar kwana daya in suka yi sallar sati daya sai ma fi sallar shekaru tunda sallah dubu kamar yanda wannan wanda ga cikin malamai wannan Abubakar an-Naqqash yayi lissafin ta a cikin tafsirin sa jahilai suke da sallar shekara 55 da wata 6 da kwana 20 sallar dubu. To saboda haka abinda ake nufi da sallar dubu din nan ta fuskar falala ba ta fuskar al-ijza'i ba, ba ta fuskar wadatarwa ba. Ba za ta wadatar maka in kai sallar azhar daya, ba za ta wadatar maka ga sallar azhar din da ka rasa ake bin ka bashi ba, kace ai kai kana da sallar azhar dubu, kace kai ai kai ne ba kake bin bashi. To sannan fi ma siwa mu a cikin wannan masallacin, wannan ya haɗa dukkan waɗansu masallatai, dukkan masallatai yake illa al-masjid al-haram, sai masallaci al-haram, masallaci mai alfarma. Al-haram wato wanda yake mai alfarma, wato wanda yake ya zama to haramun a keta wato falalarsa, haramun a keta martabarsa, shine ma'anar al-haram. Shine masallacin Makka, masallacin Ka'aba. To shi sai malamai suke tsakani, me ake nufi da cewa sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi sallah dubu a cikin masallaci in banda masallaci mai alfarma? To a masallaci mai alfarma ana nufin ta fi sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi sallah a masallacin harami amma ba da abinda bai kai dubu ba? Kenan in a sauran masallaci da ya kai dubu, to a masallaci mai alfarma ta fi kenan amma da abinda bai kai dubu ba? Ko kuwa ana nufin a sallah a masallaci mai alfarma ta fi sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam? To bai abin da ya bayyana shine sun aka in ka adaba kaidar malami albabu idan lam yajma furuquhu lam yatabayyan fiqhuhu, dukkan wani babi idan baka tattara hadisansa da suka zo ga baki daya ba, to ba za ka fahimci fitin wannan babin ba. To haka in aka tattara sauran hadisai daga ciki akwai hadisin Abu Darda, hadisin Abdullah ibn Zubayr, duk sun yi nuni a hadisan waɗannan sahabbai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sun bayyana a karara yanda tafdilin yake. Sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi sallah dubu a sauran masallacin. Sallah a masallacin Makka masallaci mai alfarma ta fi sallah dubu ɗari a sauran masallacin. To da kaga ta fi sallah ɗari a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sallah a masallacin Baitul Maqdis ta fi sallah 500 a sauran masallacin. Waɗannan masallacin guda uku su ne sallah ta fi falala a cikinsu a duk sauran masallacin, su ne ake tad'ifin sallar farilla. Kuma domin su ne kaɗai masallacin da annabawa suka gina a bayan ƙasa. Domin kamar yadda Annabi a wata riwayar na wannan hadisin ya zo da ziyada, fa inna masjidi akhirul masajid, fa inni akhirul anbiya wa masjidi akhirul masajid, domin ni ne annabi na ƙarshe kuma masallacina shine masallaci na ƙarshe. To yanzu haka ne masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallaci na ƙarshe? Ba gina masallaci ba bayan sa na annabawa, masallacin da annabawa suka gina, masallacin annabawa. Ahsan. To haka masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallaci da annabawa suka gina, da wani annabi ya gina a ƙarshen duniya. Kuma yanzu wannan kalubale ne, akwai masallaci a duniya da wani annabi ne ya gina shi, wani yazo ko daga awa ne yace wani annabi ne ya gina shi bayan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina. Kaga babu, kamar yadda ba a samu wani addini ba bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tutiyar cewa daga Allah yake. To haka dalika masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallaci na ƙarshe. To waɗannan masallatai guda uku shine annabawa suka gina, kuma su ne bai halatta mutum ya yi ba kancan cewa zai je wani masallaci domin neman falalar wannan masallacin ba illa gare su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake la tashaddu rihal illa ila thalathati masajid, ba a nukan gari a ɗaura sirri za a yi tafiya ga wani masallaci da yake da falala ake nufin falalarsa illa masallatan nan guda uku, masjidi hada wal masjid al haram wa masjid iliya a wata riwayar wal masjid al aqsa, wannan masallaci nawa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam, da masallaci na masallaci mai alfarma na Makka, da kuma masallaci wanda yake na iliya wato shi na Baitul Maqdis. Iliya ɗaya daga cikin sunayen Baitul Maqdis ne, sunan garin masallacin wannan gari. To kun ga shi kansa sallah a wannan masallacin akwai falala, don haka mutum ya samu waɗansu musamman a nan Najeriya sukan samu dama su je Isra'ila, yanzu kamar masu koyar aikin noma ko masu yan masu ma'aikatan tsaro akan je a musu training. In musulmi ne in ka je Isra'ila ka samu dama ka je masu aka ta sallah raka'a ka sallah raka'a ka samu sallah a can in kai sallah za ka samu tabi'in za a rubanya maka lada na sallar ka sau ɗari biyar. To almasjid alharam me ake nufi da almasjid alharam nan malamai sun yi saɓani ƙauli biyu shin ana nufin almasjid alharam abinda ake nufi shine wannan masallacin da ke na Ka'aba ko kuwa ana nufin dukkan garin Makka tunda a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce illal ladina ahadtum inda almasjid alharam فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم في وقت عندما كان القور تشيني هذا سوء عما صلى تيني الفرما أين أنب صلى الله عليه وسلم يسل من حديبية أكعب أين حديبية حديبية تنع حج الحرم صورة هكا مسجد الحرام أبن دعيك لي في أمين سيني حرمي نمكة كما أن الله مدعوك تلسجي سرجاتي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام da gina ake Isra'ila annabi sallallahu alaihi wasallam eh na'am daga gidansa riwaya uku ne wata riwaya ce daga masallaci daga Ka'aba daga masallaci daga cikin Ka'aba daga nan farfajiyar masallacin ya cikin gida a cikin Ka'aba yana bacci da daddare aka zo aka tashi shi a wata riwayar aka ce daga gidan Ummu Hani yar uwarsa yar babbansa Ummu Hani yar Sayyidina Ali a wata riwayar aka ce daga ɗakinsa daga gidansa to saboda haka abinda ake nufi da minal masjidil haram shine daga dai garin Makka a cikin dai garin Makka ake to saboda haka waɗansu malamai sai suka ce abinda ake nufi da masjidil haram din nan dukkan garin Makka saboda haka duk wani masallaci a garin Makka in mutum ya sallah a ciki yana da wannan falala wato kenan a cikin masallacin Makka idan mutum ya sallah a masallacin Makka ya fi masa ya sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na'am wannan shine babban illa abin da yake ma wani kenan da muke munakasha da shi akan wannan shi kaji wannan magana yan dariya yake wato kana nufin wannan masallacin naka na kofar gidanka ya fi sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai rasa abin da bai jiri dana magana yan dariga ce kuma ilzam ne tunda waɗannan masallatan na garin Makka ba annabawa ne suka gina su ba kuma illar da aka yi tabi'u saboda masallatan annabawa ne dan haka masallacin annabi a garin Makka shine masjidil haram duk da an ruwaito kauli na farko na cewa dukkan masallatan Makka ne daga tabi'ai irin su Afa ibn Abi Rabah dan na jin da Tawus ma da ibn Juraij daga cikin almajiran ibn Abbas na Makka da almajiran wannan shine kaulin cewa duk wannan tabi'i din a ko ina ne a Makka ko ina mutum ya salla a Makka sun karfafa shi ibn Hazm mazhaba sa kenan ya karfafa shi da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo riwaya wanda yake gaskiya ba zan iya tabbatar da ingancin ta ba amma cikin muhalla ya kawo wannan riwaya cewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake Hudaybiya za su yi sulhu da Quraysh in lokacin sallah ya yi sai ya tako daga Hudaybiya ya shigo cikin haddin haram da sallah suka ce wannan ya nuna cewar wannan falalar ta tabi'in sallah a cikin haram ne shi ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake takowa ya shigo cikin haram to amma sauran malamai suka ce ai ba a kiba cewa sallah a cikin haram ne tana da falala kuma shi ita Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi ne yake takowa yake shigowa yake sallah a nan kuma ya nuna mana da wannan cewa sallah a cikin haram ita da falala amma almasjidil haram da tabi'i yazo akan cewa sallah a cikin haram yake da sallah 100 ana nufin wannan masallacin na Ka'aba wanda shine idan mutum ya shige shi za a tiya shiga cikin idan mutum zai yi tawafi a cikin su zai yi tawafi in haka ne mutum ya je zaga Makka ne sai ya yi tawafi sai zaga abin da ba a cikin har ba a cikin farfajiyar masallacin bai ce zai je dauki mota ya zaga garin Makka in ya ce ya yi tawafi daga wajen malamai bil ittifaq wannan tawafin nasu bai yi ba bil ittifaq ba a tawafi sai a cikin haddin masallacin ittifaq masallacin nan ba wani malami da ya fatawa kan cewa za ka yi tsada daga cikin wajen masallacin garin da tawa ka iya yi a sama ka iya yi a ƙasa amma dai a cikin wannan masallacin da yake kewaye da Ka'aba saboda haka shi ake nufi kuma wannan shine abin rinjayarwa akwai bahas da na rubuta akan wannan watakila insha Allah ina ganin ma zan yi kokari a buga shi da dadewa tun wajen kusan shekara da dadewa ne to wannan sune abubuwan da suka zo na mubahisin wannan hadisi sai mu ji hadisi na biyu na abu
وحدثني عن مالك عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره او عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري روضه من رياض الجنه ومنبري على حوض وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة
وحدثني عن مالك يحيى يمر حديثي يقرأ تامر حديثي دقى مالك عن خبيب بن عبد الرحمن دقى خبيب تذكير خبيب ابن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساف الأنصاري أبي الحارث المدني كما هنا هذا كما لم مدينة ثقة ما تسرت 32 عن حفص بن عاصم daga Hafs ibn Aqil ibn Umar ibn al-Khattab al-Umari kuma yana daga cikin asqiqat an Abi Huraira aw an Abi Sa'id daga Abu Huraira ko daga Abu Sa'id shakka wani shakka zaki da tafsiri akan ingancin hadisin saboda ni to duk da sahabi ko wannan su sahabi shakka a cikin sahabi ba ta tafsiri akan ingancin hadisi amma inda dai tabi'i ne dai sahabi zaki tafsiri ko ba da tafsiri a ingancin hadisin ba zaki tafsiri to ballantana ma an ruwaito akwai waɗansu daga cikin wanda suka ruwaito hadisin daga Malik bin Jabir suka ce an Abi Huraira wa Abi Sa'id to da hadisin nasu ne su biyu wani lokaci mai riwayar ya ruwaito daga Abu Sa'id wani lokaci ya ruwaito daga Abu Huraira saboda kan da kiyaye sai ya rinka tsakka daga Abu Sa'id yake ko daga Abu Huraira wanda kuma suka kiyaye sai su kiyaye cewa ai ya faɗi daga din biyu ne أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من زم الله صلوات الله وسلامه عليه ياتي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فكان جدانا أكينا بيتي أكينا توت رواية ارتاتي ما بين قبري كان كبرنا في أكا فسر جدا دا أكيني في جدا أكينا عائشة دم عدن كبر نسي كوانا دا وانا دا كشمو جدر عن نفس صلى الله عليه وسلم شو كبر نسا أكينا عائشة in da yake ma bai na kabri domin bari a wata ruwa yake ma bai na baiti domin bari to da ka nuna kan cewa rai kenan kabarin sa a cikin gidan sa shi ta kuma da ya rasu sai ta bai suka ce ina za a je a binne shi aka ce a kai shi ko ba a kai shi can Uhud inda shi hada shi wannan suka ce a kai shi cikin bakai tare da sauran sahabbai sai na Abubakar yace ya ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabawa ana binne su a inda suka mutu ya ka binne shi a daidai inda yake inda gadon yake nan inda gadon yake a nan aka tsakin sa aka a daidai tekin sa aka kabarin da aka sanya shi a shi kuma da aka binne shi tana cikin ɗakin Aisha aka tsare da kwana a cikin ɗakin wani yake ta wai a mata za a yi ta ringa kwana da kabari a cikin tana kwana a cikin kabari a cikin kabari ne kamar sauran kabari suna kwanciya a ɗakin da aka binne Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mijinta ne kuma annabinta ne sai za a yi wani ya sanya mata wani kewa ko wani wahaka ko kuma abu wanda ya zama da yake yake tambaya ga shi sai na mamaki wato Aisha ba ta jin tsoro wato ke yana ganin ɗan shekara 18 kun sai shekara 18 da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta haka zalika aka zo aka zulla sayyidina Abubakar a cikin daji ta ci gaba da kwana da aka binne sayyidina Umar a cikin ɗakin sai da to da dai da mijina ne da mahaifina amma da aka zo aka binne sayyidina Umar sai ba ta iya cire mai yafinta a cikin ɗakin duk da kina cikin kabari sai take ganin saboda mubalaga wajen sutura ba ta iya cire mai yafinta suke tunda yanzu akwai wanda yake muharramun ta wanda ba muharramun ta bane a gani ina mata ina matan mu da irin wannan tarbiyya to saboda haka ma baina baiti abinda ake nufi da albaiti din dakin Aisha ummul mu'minin saboda riwaya da take ma baina qabri wa minbari da minbarina al-minbar minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake hawa yake kutuba akai wanda da annabi sallallahu alaihi wasallam akan kutturan dabino yake yin yake zama yake yin kutuba sai da aka samu wani katako sai aka samu wani bawa na wata mace daga cikin ansar najjar kafinta ne yake a sassaka masa minbari aka sassaka masa minbari hawa matakala uku aka ɗauke fitiran da dino shi ne sahabbai suka ji shi yana kuka kamar yadda yaro yake kuka yana ajiyar zuci saboda zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kansa yana bayanin ayoyin Allah yanzu ya je sahabbai sun ji wani ya daga cikin mucizan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka rubuta su dukka wato kuka ya rinka yi kamar jariri yana ajiyar zuci yana ajiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya je dora hannunsa a kansa har ya shiru ya dena kamar yadda za ka raba shi yaro haka yana to da kun san rayuwar nan abinda muka sani na ilimi dan kankani abinda muka sani na ilimi dan kankani abinda ba mu sani ba shi ya fi yawa yanzu wani science ne zai nuna maka wani laboratory ne zai nuna maka organs ɗin kuka a cikin fitiran da biyu da an ga a gani amma kuma ga shi ya faru to girman kai shi ne yake cutar mutum sai rinka ganin kan cewa ya cike wajen ilimi to da ka da abin da iliminsa bai kai ba sai ya kore shi to wani shi ne ainihin girman kai amma babban mabudin ilimi shine ka san wa fauka kulli bi ilmin alim kuma da kowane ma'abucin ilimi a kowane yake cikin in ka san wannan to ka samu mabudin ilimi sai ka samu ilimi amma inda kake tsammanin kan cewa kai duk abinda baka sani ba ka kore shi to ka zaman tawo malhaki kun san tawo malhaki mai ko da kin hakimi wanda yake cewa wai da shi da ogan nasa wayafi wani kan gado jaki ne yake rigima da ogansa yana cewa da shi da ogan nasa wayafi wani kan gado yake aiki ya tabbatar wato ya fi shi kan gado ya fi ogansa kan gado saboda shi ya san bai sani ba ya sani kuma ya san bai sani ba shi kuma ogansa ya sani kuma bai sani ba kuma ya ɗauka ya sani saboda ka gara shi gara shi ya fi cikin gado inda shi ya san bai sani ba za a sa shi a turba ya yadda shi ko wanda yake yana tsammani ya sani bayan gobe sani ba amma ka sa shi a turba ba zai yi ba sai a ina sani ai wannan ba hanya ba ce gobe san ba hanya ba ce kai da shi kai da shi ya rawa ba hanya ba ce ya san ba hanya ba ce na gobe sani ba to shine abinda ilimin arna yake kawo wa kenan ilimi wanda yake babu Allah wannan shine babban wato illar da ke cikin ilimin da aka kira Allah ake wannan girman kan amma kuma gashi kwanan nan naga akwai wata mujalla ta mai suke ce mata ne big think wato tunani mai girma wai tunani mai girma shine mujalla ce ta wanda suke yadda babu Allah wanda ba su yadda da Allah ba majalla ce duk mako suna turo mu to a ciki sai suka kawo wani bincike da aka yi wani yake cewa wani a likitan kwakwalwa ne neurosurgeon ainihin theater ya ce shi fa yana bincike shi yana ganin kwakwalwar ɗan adam yadda aka halicce ta dan tay dada Allah ne dan tay bautar Allah ne shi wannan shine hypothesis ɗinka shine ka'idar da yake so ya tabbatar ta hanyar binciken sa ne to ko kwalwar dan adam ba abin da ya faɗa abin da ya faɗa abin da ya faɗa kulwanin maganar shine our brain is the human brain is wired to know God wato an sassaka ta an yi mata wayarin domin ta san Allah amma ko sai ta ji amma kuma wanda ba su san Allah ba ne suke faɗa wannan dan su kawo sai mutu to ai kun gani a san yadda za a yi aiki fatali da wannan research saboda girman kai to a shahidi wannan ita zagi ne mai tsawo daga kan kisan Hanilul Jibal kukan fitaturan dajino da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mutu ba a kansa to wannan minbari na annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake wannan minbarin da ɗakin Aisha inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rawbatul min riyadil janna dausayi ne daga cikin dausayin aljanna kun san dausayi kun san dausayi na'am kamar waje wanda yake mai ni'ima mai ciyawa wanda yake ba ta ke kashewa ciyawa kamar fa yawa kamar irin fadama to kusa annabi sallallahu saboda mutane da yake makiyaya yayin da mutum zai ga wani waje wanda yake da wani ne ba inda zai so a ce je ya yi je ya ci wanda kuma sai irin wannan kuma yana gani ya samu abin da yake to wato kenan duk mai neman wani abu abinda zai kai shi zuwa ga aljanna to ya sani shi a nan wajen a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marartu ko da yake wannan hadisin ma ina jin akwai magana ta idza marartu bi riyadil jannati farshawa ne yau da ifi ne akwai in ku mutu da dokar aljanna ku ne kun yi iyo suka ce menene kiwon yace su ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar a kai wannan hadisin bai inganta ba amma ibn daga cikin malamai ibn daqiq al-id yana cewa fa'idan fifi ta waje wani makami a bayan kasa mu gare mu mu mukallafu fa'idar akan mu shine ne ibada a wajen ni ibada a wajen shine fa'idar cewa wannan zikiri yana da falala shine fa'idar ta a wajen mu ni ibada a wajen shi yasa din kuwa ake son yawanci sallah a nan wajen Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin takan ce a dan kawar da mutane za ta shigo cikin sallah sai ta shigo cikin rauba ta tsaya a bayan istiwana a bayan al'amudi da ake ce masa istiwana ta Aisha al'amudin na Aisha yana nan a cikin rauba din yana nan shi yake akwai al'amudi wanda yake directly bayan mihrabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake hagu da shi shine istiwana ta Aisha kace aka tambaye ta take saboda ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan karda don yin sallah a nan wajen a bayan wannan al'amudi ita kace a clearin masallaci ta zo ta sallah a wajen to duk wannan yana nuna mana falalar wannan kuma inda ba dan saboda kwaitar da mu ga wannan falala shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wannan hadisi dan mu san muhimmancin wannan bigiran rawbatu min riyadil janna wa min baran gani wannan baran dan karanta mana abubuwan da wannan daga cikin malamai suke akan wannan waɗansu suka ce ai anna tilka buqa tunqalu bi tunqalu tunqalu ilaiha yawm al-qiyama za a dauke ta ne gaba ki dai a kai ta aljanna wannan wajen fa takunu rawbatan min riyadil janna sai ta zama to rawba ce daga cikin dausayin aljanna au anna al-mulazim lit-ta'ati fiha tusiluhu lil janna min lazimtar ayyukan da'a a nan wajen ai wannan zai shigar da shi zai kai shi aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aljanna ta ta dirani su aljanna tana karkashin inuwan wato inuwoyin kan saka ne inuwoyin wato ta kubba to waɗansu suka ce to ayin haka ne ai wannan ba ga roba bane kowa kuma ya nufi da ai zai kai shi aljanna ko a roba ko ba a roba to raka me falalar robatul me falalar roba kenan waruda bi annahu sababun qawi yusul ilaiha ala wajhi al-akam min baqiyat al-asbab aka ce ana nufin wato wannan sababi ne da zai kai mutum ga aljanna ta hanya wacce ita mai cika aw ya sababun li rawdatin khassa ko kuma wannan sababi ne da zai kai mutum ga wata ga wani dautsayi wato ke bantacce a cikin aljanna wa minbari ala haudi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi ko minbari na yana kan tafki na ay yunqalu al minbar alladhi qala alayhi salatu hadhihi al maqala yawm al qiyamah fa yunsabu ala haudihi thumma tasiru qawaimihi rawatib fil janna kama fi hadith rawah al tabarani wa fi riwayat lin nisa'i badal qawli ala haudi wa minbari ala sur'ati min sura'i al janna wal asah an al murad minbaruhu alladhi kana yaqtubu alayhi fi dunya yace minbari na kuma yana kan tafki na to shi aka ce ma'anarsa minbarin annabi sallallahu alaihi wasallam za a dauke shi ga baki daya a kai shi a bakin tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama inda mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye akan minbarinsa ne a daidai tafkinsa yana shayar da 'yan al'umma wanda duk suka wanda duk ba su kauce daga sunna ba wanda kuma suka zamanto sun baddala sun bar sunna sun zamanto 'yan bid'a sai a sai a da sai a kore ba za su kai daga cikin tafsirin Annabi sallallahu alaihi wasallam to yana akan yana kan minbarin sa akan tafsirin to wannan ya daga cikin abin da yake nuna falala da matsayin minbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a Madina a da saboda ganin falalar minbari din a zaman har zamanin Imam Malik idan mutum zai yi rantsuwa sai a kawo shi daidai minbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam anan ake yin rantsuwa anan zai zo yin rantsuwa kamar da ne a nan masallaci ai a nan garin idan za a yi rantsuwa sai a ɗauko mutum tun daga layi ko san layi san layi ba eh layi tun daga layi ba san layi ba eh yawa a nan kofar kudu ko nan inda kotu yake wajen haka ya bayar yawa wajen haka ya bayar wanda ake ce ma layi a nan kotun alƙali yake daga nan za a ɗauko shi a taho da shi a ƙasa da ƙur'ani a cikin gafakan da mutum alƙali yana tafiya an yi shuru an yi tsaye ana tafiya sai a je a sanya shi alwala kuma a shigar da alƙur'ani cikin masallaci na cikin gari daidai minbari sannan a ce masa ya zo ya ɗora hannunsa ya rantsuwa sai a ce alaƙana masa a ce ka ce billahi alladhi la ilaha illa Allah inda za a faɗi la ilaha illa Allah wanda zai bi a tsorata shi a tsorata shi kuma in mutum ya rantsu a ƙarya din sai ga wato kafin a fito daga masallacin ta kama daga wanda za ka ga an ba ƙure ya mutu sai wanda za ka ji an ce wata gobara a lokacin nan wata gobara ta tashi a gidansa kuma ka bantu wani wanda za daga cikin ayoyi wanda yanzu Allah ya ɓoye yanzu ga sunan mutane sai ana a bakin kotu ina ne ina ga yan shaida da yan rantsuwa a jan su jirgin rantsu da kariya kuma Allah ya gane fi su diraji wannan bi na kazzabu bi ayati la salam tadrijuhum min haythu la ya'lamun Allah yana istidraji ba wai sunnar su ce canza ba istidraji to a zamanin Imam Malik yace har a zamanin su anan ake yin rantsuwa saboda girmama minbari hakanan wa haddathani an malik yahya yarwayo ya karanta min hadisi daga malik an abdullahi ibn abi bakr daga abdullahi ibn abi bakr ibn amr ibn hazm kenan ibn muhammad ibn amr ibn hazm dai daga cikin fuqaha'ul madina alqali an abbad ibn salim daga abbad ibn salim ibn zayd ibn aqil al-ansari an abdullahi ibn zayd al-madini daga abdullahi ibn zayd al-madini sahibul wudu'i kenan to sai abdullahi ibn zayd biyu ne a cikin sahabbai akwai almazin yau ne rufe hadisin walwala akwai ibn abdurrabbi wanda ya ruwaito hadisin al'adhan kiran sallah wanda ya ga hadisin kiran sallah to wannan sahibul wudu'i أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما ذكر الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة كان جدانا منبرينا روضة تدقى رياض الجنة ina da takarar nana ta mana muhimmancin wannan abun da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To da za ka ga mutane sun je Madina ba ruwan su da shiga, sun je masallacin ba ruwan su da kokarin samun wannan rauba ne. Alhali kuwa tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam har yake banki da ambaton ta nuna wuri ne da ya kamata mutum ya faɗi ya yi kokarin bakin kokarin sa ba tare da ya shiga cikin haƙƙin mutane ba ne. Ba da kokawa ba. Ba da tura-tura ba. Kaje sammako domin ka je wajen samu wannan sallama. Tun daga cikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mutane sun san falalar da ke cikin sahun farko da sun yi ijtihad. Shi yasa za a ga wasu abai, shi yasa za a ga ake yin zuwa sallah da wuri don a samu sahun farko. To don ka samu rauda ya cancanta ka bi da wuri, don ka samu ka shiga, ka yi tunda abin da har Annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta zai gaya ma al'umma wannan falala wadda take Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ya sanya ta a cikin masallacinsa. Wannan ya ɗaya daga cikin dalilan da waɗansu malamai suka kafa a kan fifita Madina a kan mazhab wanda ke mazhaban Malik ne, kuma kamar maganar Sayyidina Umar ta karkata ga wannan cewa Madina ta fi Makka. Abinda jumhurin malamai kuma suke akasin wannan shine Makka ta fi Madina saboda dalilai da dama, saboda Makka akwai Ka'aba, su kuma suka ce to in akwai Ka'aba a Makka a Madina kuma akwai jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To babu ne nasi akan wannan, amma dangane da al-mukallafun in ka koma sai ga ai maka tafi inda sallah a cikin masallacin a masallacin harami ya fi sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wadansu kuma suka ce babu wani abu da mutanen Makka suke samu ba sai Allah ya ba mutanen Madina. Idan mutanen Makka suna samun umrah, to su ba mutanen Makka mara da Madina su ma suna samu. Wanda ya alwala daga gidansa ya tafi masallacin Quba za a ba shi ragon umra cikakkiya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya zauna a masallaci har rana ta fito za a ba shi ragon hajji da umra ta amma sai sai mutanen Makka kuma za su iya samu wannan. To amma ba su da masallacin Quba. A shahid dai wannan saboda hadisin tab'if kusan shine abinda malamai suke ya zama to shine suke kafa hujjar shi na bayyana falalan Makka a kan Madina, wanda ya ɗaya daga cikin matsayin domin kuwa ba ta son su shiga cikinta da magana. To, ina ganin sai mu tsaya a nan wajen, insha Allah. Eh sai da don wannan sai mako mai zuwa kuma insha Allah Allah ya kai mu, Allah ya ji zamu dawo da karatun mu daga nan da zuwa azumi mu ga abin da zamu samu insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'am. Dangane da tambayar farko yin tawafi a ƙarƙashin ɗaki, a'a ba zai yi ba a hawa na can ƙasa, domin ba kewaye Ka'abar ake ba, ginin Ka'abar yana sama sai kuma kana sama. Saɓanin in kana sama ginin Ka'abar ne yana nan, abin da yake shaka da shi zuwa sama a yana ɗaukar hukuncinsa. Amma a ƙasa a ƙasa abin nan malamai ba su fata wa'ayi tawafi a nan ba, sai dai a hawa na sama abinda ya fi zama sama da ɗakin da za a iya ƙara tsawon ɗakin. Inda yanzu yadda tsawon ka'aba ɗin yake ya fi tsawonsa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, za a iya ƙara tsawonsa. To da ka ci yasan a kan wannan ake yin tawafi ta kewayensa daga sama. Amma a ƙasa tunda ya zamanto tunda akwai ƙawa'id Ibrahim a sashen foundation da Annabi Ibrahim ya ɗora ka'aba in aka yi ƙasa an kawar shi an bar shi. Amma abinda aka gina zuwa sama da shi ne. Amma in aka ce za a yi can ƙasa an bar asasin da Annabi Ibrahim ya gina. Kuma ga shi Allah maɗaukacin sarki ya ambaci wannan ƙawa'id wai da rasulul Ibrahim wal ƙawa'id min al bayt. A dangane da Aisha radiyallahu anha tana cewa aka ce a nuna tana cewa ba ta waje ta shigo cikin wannan bayan al'amudi ne ke sala ba wajen ta shigo rauda. Ɗakin ta fa baya cikin rauda. Ɗakin ta shi ne hajjin rauda. Ma baina baiti wa minbari. Ɗakin ba a cikin rauda yake ba, don ba a cikin masallaci ne. Ita ko rauda a cikin masallaci ne. Saboda ka hajjin rauda ɗin daga ɗakin ta. Saboda ka ɗakin ta ba a cikin rauda yake. Kuma Aisha ba a ruwa ɗin cewa ta bar ɗakin ta ba. Ta bar wannan ɗakin nata har bayan mutuwar shi da kuran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a rushe su gaba ki dai ba a shigar da su cikin masallaci sai a zamanin Umar ibn Abdul Aziz lokacin da yake gwamna lokacin tabi'ai lokacin ba ta hambaye ba. Rantsuwar Al-Qur'ani ana rantsuwa da shi mana. Al-Qur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah. Al-Qur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah. Yasin wal Qur'an al-Hakim. Allah ya rantsu da Al-Qur'ani. Duk da yake ba a kafa mutane da rantsuwar Allah akan ya halaka a yanzu, tunda ba ka ce za ka yi rantsuwa da rawa ga wata ba, saboda Allah da rana ba tunda Allah ya ce wa shamsi wa duha. Allah yana iya rantsuwa da abin da ya so daga cikin halittarsa, amma mu ba mu rantsuwa da wani abu ba a bai halatta ne rantsuwa da wani abu in ba da Allah ba, da sunayensa ko da sifofinsa. To Al-Qur'ani fa kalamullahi, sifar Allah ne. Da san Allah idan haka za ka iya rantsuwa, ana rantsuwa da Al-Qur'ani. Wayan da ake zuwa da ake rike Al-Qur'ani din ake yin rantsuwan yana daga cikin abinda ijtihadin da malamai da alƙalai suka yi na wato jefa a sanya kwarjini na sha'anin rantsuwa wajen wato tabbatar da haƙƙi. Tunda ɗaya daga cikin hanyoyin da ake tabbatar da haƙƙi a cikin musulunci ta hanyar rantsuwa ne. Ta hanyar rantsuwa. Rantsuwa ta daga cikin hanyoyin da za a yi magani da ake magani da yawa daga cikin dalilin. Saboda haka kuma domin ya zama to kan cewar ta inganta a wajen tabbatar da haƙƙi sai an yi ta a inda yake zai zama to kan cewar ta ba da wato ta ba da tasiri a wajen su makaranta a wajen wanda suke ƙarya ne. Shi yasa wani da ya zo sun yi rigima a kan fili da shi da wani daga cikin sahabbai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya kawo shaida yake ba shi da shaida. Yace to sai dai ba ka da wani abu ke da rantsuwar ka. In ya rantsu cewa ka fasa fi ke ya kafura. Yace ya Rasulullah huwa fajir. Fajiri ne baya jin tsoron Allah rantsuwa zai a kan shari'a. Sai ce laisa laka illa za ka abinda kawai fike da shi ke. Sai mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace man halafa man halafa biyaminin fajir ni ya tsafi a biha haka mri'in muslimi lafiya yawon alfi lafiya Allah a yawon alfi ya mace ruwa alaihi babba wanda ya rantsi rantsuwa ta karya domin ya kwace dukiyar wani musulmi to zai haɗa Allah ya zai haɗa Allah yana fushi da shi yana alkiyama. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wannan kuma azzan dan ya gallaba sha'anin rantsuwa da shi wannan wanda aka ce ai fajir. To amma ita ce hanya kawai da za a iya warware haƙƙi, in ba haka ba musulunci babu irin yadda za ka ga ana irin abin ƙara ɗin da suka amince kira da shekaru har masu haƙƙi ma su mutu jikokin ƴaƴan su zo jikokin su zo a cewa ina ta ƙara an kasa warwarewa wata ƙara ce zuwa take da wannan in bada mutum zuciya. e wani ya daga cikin wato masa'il da suke masu rikitarwa kwarai da gaske amma a takaice shi idan umarni ya zo na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka duba wanda ake tafsirin sa da wanda ba a yi tafsiri hani da ake yin sallah bayan sallar asr da bayan sallar ba an yi tafsirin sa an yi tafsirin sa da sallar ramuwa mutum zai yi ramuwa bayan sallar azhar an yi tafsirin sa da sallar tawafi mutum zai yi sallar raka'a ta tawafi bayan sallar la'asar an yi tafsirin sa da ramuwar sallar nafila da mutum bai yi ba kamar yadda aka rubuta a cikin sallar da yana rama nafilar sallar azhar bayan sallar la'asar saboda inda tahdidi ya yi jiri wannan ya rage ƙarfin umumin sa da haka wajen hadisin da kisa idan mutum ya shigo cikin masallaci ya sarka da ya zo da ya yi sallar raka a biyu shi wannan umumi ne wanda ba a yi tahdidin sa ba illa a sura guda ɗaya shi ne surar tahiyatul bad a yi shi ne surar shi ba a yi tahdidin sa ba har ta a lokacin kutubar liman an yi tahdidin sa ne kawai ga liman idan liman ya shigo masallaci zai hutuba ba ruwa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci ya fiye da masjid ba da sauran limamai liman ya zo kawai zai hau minbari ne to la'alla shi kuma wannan saboda ana ba mu hutuba ko kuma hukuncin sallah ne shi yasa ba a ce masa ya fiye da masjid kafin ya hau kan minbari ba amma in banda wannan sura ba inda ake takhsisin wannan hadisin da aka ce za ka shiga masallaci ka zauna ba kai fiye da masjid ba saboda haka wancan umumin ya fi karfi kuma ya nuna cewa hadisin hani na ai nafila yana nufin kan cewa nafila da ba su da sababi ne ba su da dalili amma in tana da dalili za a iya yin ta to tahiyatul masjid kuma tana da dalili dan haka duk wata sallah wadda take da dalili za ka iya yin ta a lokacin hani kamar sallar tawafi in ka yi tawafi bayan sallar asuba ko bayan sallar la'asar za ka iya yin raka a biyu da nassin hadisin Abdullahi ibn Abbas يا بني عبد المناف لا تمنعوا احد الطاف بهذا البيت ان يصلي في اي ساعه من شاء في اي ساعه شاء من ليل او نهار يا بني عبد المناف كذا كهنا وني دي دواتي ga wannan taki ya salla raka'a biyu a kowace sa'a ce yaso ta dare ko ta rana haka dalilin kuma mutum zai istihara al'amari ya zo maka da kake bukatar kai istikhara to za ka ce to ai yanzu bayan la'asar ne ba a nafila ba bari in jira kina ka faɗi sannan sai ne nafila wata kila a lokacin nan an riga abun ya riga ya wuce abun ya riga ya wuce an zo an ce maka ne ga wata harka za ka shigo a yi da kai koko ba za ka shigo ba amma yanzu ake son jawabi kai kuma kana so ka samu albarka ta istikhara in kace za ka jira sai bayan magana ya tsaya shi kenan gaskiya ba lokaci ba ya jira ba to sai ka tafi kenan la don wannan sallah ce wacce ke tara da dalili sai kai raka'a biyu kai istighfar ko kai alwala ai kai shiga ban aiki bayan sallar la'asar kai alwala akwai nafila da take bin da take da ake ce mata salatu suhur sallar bayan sarki wanda aka rubuta daga Bilal inda ya shiga ban aiki sai ya yi ya fito ya yi alwala ya raka'a biyu to wannan ko wata sa'a ba kai yi da wata sa'a ba ita ma sallah ce wacce kana da sabu na kada ina tawakkufi ina rinja da ina tawakkufi akan wannan matsalar amma gaskiya duba ga dalilai na shari'a ya nuna kan cewa mutum ya nafila din shine aula mutum ya nafila a lokacin nahyi shine aula ya fi kusa da dalilai wanda yake kuma shine mazhabar Shafi'i da mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal kuma shine abinda malaman hadisi suka rinjaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامع واوله واخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اصرف عنا العذاب والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمر خير بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك في نفور من أرادنا بشر وسوء ونعوذ بك من شرورهم اللهم كاد اللهم إنا اللهم صلنا على من بقى علينا اللهم صلنا على من بقى علينا اللهم صلنا على من بقى علينا اللهم إنا نسألك في ظهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من حافظ واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين ربنا تقبلنا إنك أنت السميع الأمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.